Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdice tare da Hafsat Muhammad Maina daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 25 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kafar yada labarin kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Addis Ababa. An sake zaben shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a matsayin shugaban kasar Turkiya din.
Kanin labaran kenan. Taron jam'iyyar APC na ƙasa da aka zabi sababbin shugabannin jam'iyyar ya bar baya da kura, inda waɗansu ƴaƴan jam'iyyar ke cewa
an wajen awa hudu ana yi aka ringa announcement cewa an janye wannan shi ne maka cewa ka bi bangaren gwamnati ko ka zaba dan kallo waɗanda suke turjiya a new PDP in sun fita na tabbatar maka APC ba su da kamar su.
Za mu kuma yi bibiya kan tashin hankali da aka fuskanta a jihar Plateau da ya janyo kazamin asarar rayuka. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda yau zai ɗora a hirarsu da Sanata Yahaya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Kafar yada labarin kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar din da ta gabata. A ƙarƙashin sakataren ma'aikatar harkokin cinikayyar Amurka Gilbert Kaplan ya yi wannan bayanin ne yau Litinin bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen Habasha. An kashe mutane biyu yayin da wasu 150 kuma suka jikkata a harin gurneti da aka kai bayan da sabon prime minister mai neman kawo canji Abiy Ahmed ya kammala wani jawabi gaban dubban magoya bayansa. Yanzu haka an kama mutane 30 da ke da alaka da harin, wanda Abiy ya bayyana a matsayin shiryayyen hari ne. An sake zaben shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a matsayin shugaban kasa, inda ya samu gallabar fiye da rabin ƙuri'un da aka kada da jam'iyyar adawa bata amince da jam'iyyar adawar bata amince da sakamakon zaben ba, amma daga baya madugun adawar ya amince. Erdogan ya kara hawan kan kujerar mulki yanzu don wani wa'adin. Masu goyen bayan shugaban Erdogan sun yi ta murna a fadin kasar a lokacin da suka samu labarin nasarar da ya samu. A cewar kamfanin dillancin labaran Turkiya, Erdogan ya samu ƙuri'u kusan kashi 53 cikin 100. Shugaban dan shekaru 64 da haihuwa ya yi jawabin samun nasara a helkwatar jam'iyyarsa da ke birnin Ankara.
Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine.
Erdogan ya ce ya samu sakon da 'yan kasar suka tura mishi ta ƙuri'unsu. Ya kara da cewa yanzu zai kara kaimi wajen aikin da karin goyon bayan da ya samu a zaben. Da farko jam'iyyar adawa ta ki amincewa da sakamakon zaben, tana mai ikirarin cewa an sanar da sakamakon bayan ba a gama kirga ƙuri'un ba. Wasu hotunan da suka bayyana a shafukan sada zumunci sun nuna buhun ƙurƙu da ake zargin ba irga ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba ƙasashensu, ba tare da sa hannun alƙalai ba ko zaman kotu. A wasu rubuce-rubucen da ya kafe a shafukansa na Twitter, Trump ya ce bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mamaye ƙasarmu ba. Yana mai nuna yana mai nuni da cewa tsarin Amurka baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda. Shugaban na Amurka yayi ikirarin cewa yanzu duniya na yi wa tsarin shige da ficen Amurka dariya, yace ba a yi wa wanda suka shigo kasar adalci ba bisa ka'ida, waɗanda kuma suke jiran takardun su shekara da shekaru. Kungiyar kare haƙƙoƙin jama'a ta Amurka da ake kira American Civil Liberties Union da Turanci ta mai da martani akan sakonnin na Trump, tana mai cewa tsarin da Trump ke so ya bi ya saba wa tanadin da kundin tsarin mulkin Amurka yayi akan kare jama'a. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Somadalla, kasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka dade ana yi a nahiyar Afirka. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Habasha bata ba da cikakken bayani kan ziyarar ba a sanarwar da ta fitar yau Litinin. Shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki yayi alƙawarin tura wakilansa a makon da ya gabata a lokacin bikin ranar tunawa da zaratan sojojin da suka riga mu gidan gaskiya na ƙasar a babban birnin Asmara. Alƙawarin da shugaba Afwerki yayi na zaman mai da martani akan alƙawarin da sabon Prime Minister kasar Habasha mai neman kawo canji Abiy Ahmed yayi a farkon watan nan, inda yace zai mutunta yarjejeniyar da kasar ta sanya wa hannu a shekarar 2000 akan kawo ƙarshen yakin bakin iyaka da aka kwashi shekaru biyu ana yi. Kasar Italiya ta kafe akan matakin ta na kin ceto ƴanci rani da suka makale a gabar tekunta, tana mai fadawa kungiyoyin bada agajin kasashen Turai cewa su daina aikin ceton bakin da ke shigowa, su bar su dogarawan tekun Libya su kwashe su.
Hafsat Muhammad Maina ta karanto labaran duniya. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da kashe mutane 86 a hare-haren da aka kai ƙauyukan kabilun Birom ƙarshen mako, abinda Captain Ibrahim Gaddafir Michelia, wanda ya fito daga jihar Borno inda aka yi fama da tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram, ya bayyana takaicin wannan rikici.
Wannan abun gaskiya a gare ni abun ba ma mamaki ba ne, abun tausayi, abun kunya. Saboda ni ina bin maganganun da shugaban kasa yake yi, ɗan talikin nan yana taimako, yana kokarin sa ya gurgudu, kuma muna nan zaune a ce wai a kasa kamar Najeriya wanda ake mana kowa ana kallon ido mai kyau, ana zaton za mu tashi mu ba hope ma mutane duka a Afirka. Amma mu ne yanzu muka koma wai saboda siyasa kawai, ni din duk abin ni na tsammani siyasa ta shiga abin. Ni yace akwai mutane daga waje da suka zo suke zuwa da aka karasa a bayyakin Libya suka shigo mana, abun kunya ne. Saboda yanzu in ba mutane makiyin Najeriya ba da wasu cikinmu da suke hada hannu da su ba, ya za a yi a ce sai a Najeriya kadai ake yin wannan? A halin misali aka yi Boko Haram, kowa ya san an taba Niger, an taba Chadi, an taba Kamaru, an taba Cotonou ma akwai su an yi su bayan kwanakin baya. Da Allah ya ba mu ɗan talikin ne zama shugaban kasa, ya harhaɗa kai da su a gabanin kasashen nan suka dan kawo wannan international suka zo kasa. To aka samu sauki ko ta ina banda mu a Najeriya? A ce kuma wai mutane masu kiwo, ina masu kiwo suke dokan AK-47? Ni sai dai a ce a yi bani correction, don ni da na yi girma a cikin Fulani na yi girma, wasa da yaransu muke, cin abinci muke, suna yarenmu, muna aurensu suna aurenmu, a cewar yanzu masu ciwo suna tafiya suna karkashe ƴan wasu.
Eh to za a iya cewa Najeriya ta gaza kenan kamar yadda ka bayyana idan bindigogin nan da kuma makaman da ake amfani da su sun fito ne daga ƙasar Libya tun bayan rikicin Libya din nan kuma ba Najeriya ba ce kadai ƙasa nahiyar Afirka da za a iya cewa waɗannan makamai sun shigo ka kuma ambaci cewa wannan rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafi ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya sai dai abubuwan ba sa muni kamar yadda ake gani a Najeriya to Najeriya ta gaza kenan da ba iya samun hanyar shawo kan waɗannan matsaloli ba
shine nake cewa ina tsammani siyasa ta shiga abu kuma rashin gaskiya in ana rashin gaskiya ba da za a samu hukunci mai kyau in ba rashin da rashin gaskiya idan ba haka ba yaya za a ce wai yanzu a ce kwanakin ba amma wasu da suka shiga a Benue suka karkashe reverence sauransu an sa su a television mutanen nan masu kiwo ne abinda muka gani a television ya nuna ba masu kiwo ba ne
akwai kuma waɗanda suke ganin cewan rashin kamawa da kuma hukumta waɗanda ake gani suna da hannu a wannan tashin-tashina shine yake ƙara zafafa irin waɗannan tashin-tashin hankalin ya zaka ce aka kamar misali kamar yadda misalin wannan kashe-kashe da ka ambata ta Benue din nan an nuna an yayata hotuna an ta yayata su a kafofin sadarwa Facebook da dai sauransu na waɗansu sanye da kayayyakin uniform din ƴan kwaya din wannan church din suna rike da bindigogi suna waka suna rawa a hotuna an nuna nasu ba boye ba amma kuma kawo yanzu ba ko guda ɗayan su babu rahoton da ya nuna cewa an
to wannan kuma gaskiya magana ne mai karfi da kika yi anan saboda me kwanakin ba na bude television me na gani shugaban kasa ya fita da aka yi kashe kashe a Benue yace ya ce mai inspector general ya koma Benue me ya sa bai koma ba to mu anan kam sai kallo muke amma akwai gaskiya a maganar da kika fara shawaran da ni zan ba nagari yau su je su sake nazari su zona a fara yin abun a gaske wanda za a kama ko shi waye a kama shi in ba dun an yi haka ba gaskiyan ki ne wannan abun zai ba su karfi su ci gaba wannan kam ni magana mai kyau ka gaskiya abun ba zai yi ba
ina mafita limbani ya kike minista
Captain Ibrahim Kadafir Michelia dan jam'iyyar Labour a jihar Borno sai kuma harkokin siyasa a Najeriya inda manazarta da magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da yadda aka zabi sababbin shugabanni na kasa a yayin taron kolin da jam'iyyar ta yi a shekaran jiya Asabar kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana daga birnin Kano
wannan zabe mutanen zai sha bamban da zabubbuka da aka rike ne sauran jam'iyyu a baya kafin jam'iyyar APC ta mu da muke cikin ta ta zo mulkin Najeriya amma sai muka ga cewa zaben ya zama na cewa ma kusan irin wanda jam'iyyu suka yi na bayan musamman jam'iyyar PDP sun da suna gwamnati yana nuna kaman dauki dan na kenan aka yi tunda zabubbukan nan dai su suke haska mana cewa daga wannan babban zabe shi yake nuna mana me zai haifar mana zabe wanda zai zo na dan majalisar jiha ne da na tarayya da sauran zabubbuka
Abdullahi mai kana zara kenan guda cikin magoya bayan jam'iyyar APC a Najeriya sai dai a cewar Anas Abdalla da ke zama mataimaki na musamman ga gwamnatin Kano kwalliya ta biya kudin sabulu dangane da wannan zabe
za mu iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu domin dukkanin shugabannin da aka tsayar in ka lura kowanne a cikin su yana da inganci musamman shi chairman na jam'iyyar mu ta APC Adam Oshomole
masu sharhi a fagen siyasar Najeriya dai na ganin fitar da sabbin shugabannin APC wata nasara ce ga shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda Alhaji Bashir Hayati Jantile ke fadi
Majalisar Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari ya yi nasara a yanzu jam'iyyar ta zama tana hannunsa da shi da Bola Tinubu domin sun kawo mutanen da suke so nasara ta biyu kuma yadda aka zo yadda aka tsara abin ita fa yadda ake so ne to ta bangare ɗaya kuma akwai waɗanda suka fitattu a cikin jam'iyyar wanda ake so a gansu ba a gansu ba misali kamar Rabi Musa Kwankwaso Ibeje ba wanda kuma an san jigo ne to yana aika sako kuma ana can ana kidaya kuriya shi ko da ta wurin Atiku suna meeting wannan ba karamar matsala bace an yi wajen awa hudu ana yi aka ringa announcement cewa an janye wannan shi na maka cewa ka bi bangaren gwamnati ko ka zama dan kallo waɗanda suke tirjiya a new PDP in sun fita na tabbatar maka APC ba su da kamar su. Yanzu misali idan wani kuma fita gayamun canjin sa a Sokoto, idan Goje fita gayamun canjin sa a Gombe, idan Kwakwasi fita gayamun canjin sa a Kano, idan Sanake fita gayamun canjin sa a Kwara, idan Shehu Sani fita gayamun canjin sa a Kaduna, babu canjin su.
A shekarun baya dai an sha zargin jam'iyyar PDP da kama karya wajen zaɓar shugabanninta da kuma fitar da 'yan takara. To amma Anas Abdala na cewa
kake ya dora PDP lafi gaba ɗaya na ƙasa, kace PDP komai ita ce. Yanzu gashi abubuwan da yawa PDP din tai gashi mu ma muna yi magana dan adam ne ai haka tsarin ito ƙasar mu ce duk haka muke. PDP ta yi irin nata son zuciyar mu ma gashi mun zo mun yi irin namu son zuciyar kawai, shikenan magana ta gaskiya kenan.
Sai dai Sanata Mas'udi Aljibril Doguwa da ke zaman shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kano ya ce
sun yi shugabanni babu shakka, amma wannan abun wannan zaben wacce kura ibari a baya daga wannan satin zuwa satin gaba zuwa sataye na gaba ka dakata ka ga irin wannan kurar da ta bari a baya za ta dinga tasowa a cikin jam'iyyar APC. Saboda mutanen ma da aka ce sun bari, to karfa-karfa aka yi musu suka ce sun bari. Mu ko so muke a ce an yi demokradiyya, wane ya shiga da shi da wane su fafata. In kana neman demokradiyya a Najeriya ka sami PDP, ita ce uwa, ita ce makarbiya akan harkar demokradiyya. Idan kana neman karfa-karfa a cikin jam'iyyu a Najeriya, to idan ka sami APC ka gama koma gida ka shafa fatiya.
Sanata Mas'udi Aljibril Doguwa kenan shugaban jam'iyyar PDP reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To haka yake, to bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun gasar cin kofin duniya, inda hankalin 'yan Najeriya da ma magoya bayan su a gasar ya koma wasan da kungiyar kwallon kafar ta Najeriya za ta buga gobe don Allah Ubangiji ya nuna mana. Garba Lawal, tsohon dan wasan kwallon Super Eagles, yana gani kungiyar za ta iya kai labari idan ta yi karatun ta natsu.
Yawon zan masu ɗini kazan kwallo yadda take kowane wasa yana da yadda yake zuwa. Mun ci Iceland kaga ya kamata a manta da maganar Iceland, kaga yanzu kai magana Argentina. Argentina nan ba wai fa Croatia sun ci su uku ba, an wuce mun kwacewa kwallo ne ko yana faruwa da kowa da kowa. Kaga mun shi na cin wannan kwallon, ba za a ce Argentina ba cika ba. Kaga to haka wasa yake, dole sai an kula. Ba wai an ci su uku nan ba wai ba sai ce wani ba, sai za a ramu sun kula. Dan ba mu san abin zai faru gobe ne Allah. Eh ba mu sani ba, muna dai so Allah ya ce mu ci wani ba mu sa a mutu, amma Allah ya ce mun kula da wasan.
Kamar da suwa da suwa ya kamata a zaba ga wannan karawar da za a yi da Argentina.
To ai coach ya danganci abin da yake so shi ce koyar da su a cike horar da su yake koyar musu. Shi ya fi mu sanin ko su a suwa zai da ruwa mu da hurumu da mu ci mu shi kasa mun wannan ku sai kasa mun wannan kaga bi yiwa. Sai dai ta ba shawara in ya kamata a ba shawara. To amma yanzu tunda an riga an ce a zaman Iceland kaga ba sai an ba shawara an ce ka canja wannan magokata wannan. Ba ma ba wanda yake son a raba mai hankali ko a distract din shi. Ya kamata a tsali shi shi riga ya san kowane irin yan kwallo zai ba mu. Muna fata Allah ba mu sa'a ni gobe mu cin wasa. Dan da ya kamata muna neman
shi ko tsohon ministan wasanni na Najeriya Farfesa Tauhid Adedoja ya ce a haɗa kai kuma za mu ci nasara da yardar Allah.
Ka san ɗan Najeriya ana son kwallon ba sosai, kuma ba mun da za mu mutu sai dai mu masa addu'a Allah ya ba su nasara. Kuma in ka tuna mu da Argentina mun haɗu a Olympic 1996 kuma muka da su, mun suna wannan za san cewar Allah ma wannan shekara wannan gobe da za a wasa Allah zai ba su nasara.
To wani mataki ne ya kamata ita kungiyar Super Eagles ya kamata ta dauka domin ganin cewa ta ci nasara akan wato ita Argentina?
Ai hada kai shi ne babban abu, kuma dama muna da confidence cewa suna da hada kai. Coach namu ina shi ma yana kokari kuma na san zai yi nasara wannan babu shakka. Za ka fata na alheri kuma za ta mu insha Allah mu ji dadi.
To Allah ba mu sa'a, rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal. Kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a wannan makon za mu ɗaura daga inda tattaunawarmu ta tsaya da Sanata Yahaya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, inda yake ganin cewar Najeriya na da sauran jan aiki, musamman idan ana buƙatar yin daidaito da ƙasashen da suka ci gaba, ba kawai ta ɓangaren ilimi ba, har ma da sauran sassa baki ɗaya.
Abinda ma amfani shi ko karkashin itace yara suke karatu, in malamin na kware ne, in takardu kayan takardun da suke karatu suke kai ne, in abubuwan littafin da aka basu suke kai ne, yana da chalk allin rubutu, yana da sauran kaya, yana da blackboard, yana da mai, ko karkashin itace za su iya karatu. So dole sai ka zo ka zauna ka gyare cikin ilimin, ba wai kawai ka zo ka zauna ka ce za ka ga makarantu sun yi kyau ba, amma ciki abin da kwalliyar ba za ke nan. Saboda haka dole sai an zo an zauna, mun zo mun gaya wa kanmu gaskiya, mu ce ga yadda tsadin mulkin yi, so sai ka zo ka gyara wannan, sannan za ka zo ka zauna ka ce to ga yadda kake so ka yi, daga nan za ka fara girgan nawa ya kamata ka sa kuɗi. Ai sai ka gyara wuri sannan za ka sa mai kuɗi. In baka gyara gona ba ka yi shuka, to mu abinda muka yi gona ta shiga, baka yi sassabe ba, baka yi gyara hilin gona ba, baka yi komai ba, kawai sai ka zo ka ce wai iri za ka ɗauko ka shuka, ba abin za ka samu ci. Wasu ma ba irin ma suke shuka ba ma, kuɗin da za a zo maimakon irin ma cikin aljihun suke sa. Ko ka ɗauko wani wanda bai taɓa sanin aikin gona ba ma gaba ɗaya don bai da aikin yi, sai ka ɗauko shi kai gona ka ce yi ma shuka. Bai taɓa yi ba, bai taɓa sanin ba ma shi kanshi ma bai da ilimi, amma don saboda bai da wani aikin yi sai ka ɗauka. Mu mun sani lokacin da muka je muna makaranta, ai daga sarkin gari sai malamai, su ɗaya wani abu a jikin gari. Malamin makaranta yana da daraja, yana tafi, to yanzu ‘yan malaman makarantar da yawansu ba ka ba su da ‘yan kwaya. Saboda ba a ba su ruwan kwana, ba a ba su cin abincin kwarai, ba su je makarantun kwarai na koyon malamai. Kai hatta kai a ƙasar nan fa makarantun da ake koyon aikin maluma ma aka rushe su gaba ɗaya. Har wasu ma suka zo ce ba a daina karanta da tarihi. Ka gani? Saboda a tsaya aka zo aka zauna ba aka duba aikin ilimin ba, aka ilimin ma gaba ɗaya ba. Ka zo ka ce za ka yi wannan da sauransu, za a zo a zauna a faɗo ka da faɗa. Kowa wanda ya je ya yi wusata shi daga wani wurare da sai zo ya ce shi abin da ya kaso ba haka nan ba ne, sai a zo a zauna a haɗa ka da jam'iyyar ‘yan ƙwadagon ma'aikatan masu ilimi, ‘yan abin nan na teachers union da waɗannan ‘yan union, waɗannan secondary school da waye asu su je on strike. Ni ai ni ma abin da na asu, ni na yi chairman na asu a ABU 1983-84. A wata chairman asu da sauransu, duk mu zo mu zauna a gyara harkar ilimi. Amma ba a zo aka zauna aka tsayar da kai aka duba ba. Duk wani al'amarin duniya in ba ka zo ka zo ka zauna ka gyara shi ka yi mishi alƙibla ba, ba kuɗin da za ka sashi ka gyara shi.
To distinguished, yanzu kenan in dai bisa wannan bayani da kai ya kamata a saki fasalin ƙasar nan kenan, sannan a iya haɓaka ilimi?
Ƙoƙari da suke. Ai sai ka zo ka duba shin me yake faruwa a fannin ilimi a ƙasar nan gaba ɗaya. Na farko za ka duba makarantu, malaman, kayan aikin makarantar. Za ka duba shin suna da littafin da ya kamata. A da fa in ka je ka duba akwai NORLA, Northern Educational Publishing Company, da Baraka Press da waye ba abin da suke banda buga littafai na 'yan makaranta. Both exercise books da littafin karatu, ka koyi karatu, ka ƙara karatu, magana jari ce, ƙaramin sani hukumi ne, da waye bala da babiya, duk ga su nan ko ina yanzu ina suke. Babu, don saboda ba a zo aka zauna aka yi ma ilimi tsarin da ya kamata a yi mashi ba. Yanzu za ka ga cewa in ka zo ka duba da sauransu, ko America ko Ingila ko ina ne da menene, magana ilimi ba magana wasa ba ce. Tana iya saukar da gwamnati. In aka zo aka zauna cin yaya kasahin kuɗi yau da sauransu, abinda ma ya tsara hada Margaret Thatcher wani lokaci ta zo ta zauna ta fara samun political kahinta hau, da ta zo tana minister of education ta hana a ba yara madara da ake ba su a primary school, suka kira ta tsaya da milk snatcher. Kahinta ya reviving from that one. Sai da aka yi ɗan neman rigima kahinta ta samu ta yi zauna ta yi conservative party. Ita tana yi ne don ta yi saving kuɗin gwamnati a sa wa surare. Su kuma don ta hada yaran makaranta ilimi was a political problem for her. So kaga irin waɗannan abubuwa dole sai an zo an zauna an je tsakani da Allah. To mu rigiman mu shine sai an zo an zauna za a fara, sai a zo akwai waɗansu waɗanda zuwa su zo su zauna wai tsoron su ake ji. Saboda haka in sun zo sun zauna su kai menene
wasu zai zo wajen su, a zo wajen wani, a zo wajen wani sai ya je zo na garkuwa abin da ya kamata a yi a ce ba a yi ko kuma a hana a yi din. To kaga ba a yi zuwa ko ina.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin wakiliyar sashin Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mazanni.
To, a gaida Harande, ga Hafsan da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya ce, salam muryar Amurka. Barkewar rikici a barikin ladi ta jihar Plateau abuntar da Allah wadai ne, ganin yadda rikicin ya salwantar da rayukan al'umma da dama. Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare. Sai kuma sako na gaba yace, hakika kalaman zaben shugabannin jam'iyyar APC ta ƙasa Lami Lafiya hakan ya nuna mana sabon salo. Da fatan sabbin shugabannin jam'iyyar za su ƙara kawo sauyi mai ma'ana a cikin jam'iyyar. Sako daga Alhaji Abbas Mai Trader bakin kasuwa. Sako na gaba yace, har-haren da wasu ƴan bindiga suka kai wanda ya salwantar da rayuka da dama, wasu kuma suka jikkata a jihar Plateau a Najeriya, abun bakin ciki ne da takaici. Ya Allah, ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sai kuma sako na gaba yace, assalamu alaikum VOA Hausa, yaushe gari zai waye ne wajen magance matsalar tsaro a Najeriya, domin ana kashe gwamman mutane ba tare da an kai jami'an tsaro sun ceto rayukan jama'a ba. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma sako na ƙarshe yace, muna jajintawa iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikkata a rikicin da ya barke a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Sako daga Hamza Galadima, birnin Kebbi.
Ra'ayoyin ku masu saurare da Hafsat Muhammad Maina ta karanto. Hafsat dai bata yi nisa ba, gata nan da kaɗan daga cikin ko kuma ce tashin muhimman kanin labarai.
An sake zaben shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a matsayin shugaban ƙasa, inda ya samu gallabar fiye da rabin ƙuri'un da aka kada da jam'iyyar adawa ba ta amince da sakamakon zaben ba, amma daga baya madugun adawar ya amince. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba ƙasashensu, ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. A wasu rubuce-rubucen da ya kafe a shafinsa na Twitter, Trump ya ce, bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mamaye ƙasarmu ba. Yana mai nuni da cewa tsarin Amurka baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda. Ƙasar Italiya ta kafe akan matakin ta na ƙin ceto ƴanci rani da suka makale a gabar tekunta. Tana mai faɗa wa ƙungiyoyin ba da agajin ƙasashen Turai cewa su daina aikin ceto baƙin, su bar su dogarawan tekun Libya su kwashe su. Ya kamata hukumomin Libya su yi aikin su na cetowa da taimakawa da kuma maida baƙin ƙasashensu.
To, a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na ƙarshe a yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hare-haren da ake fama da su a jihar Plateau. Yaya kuke gani za a iya shawo kan wannan lamarin? Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga Abdullahi Jalam da Hajiya Safiya Aminu, mataimakiyar Director Asibitin Ƙwararru na jihar Bauchi. Allah ba da ladan zumunci kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Malama Julie Gresham da Engineer Mobile Alheri, ke muku fata alheri, sa saurari ko kuma dakaci shirin yau da gobe.